This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio a amfani da Sarauniya da Fara'a, Nomad da Lol da kuma Niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne muka sake dawowa tare da Sarfila Hashim Gumel a shirinmu na dare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An kai samame tare da Tabke Samba da Suki, Talhatu Bafarawa, Bella Halliru da kuma Raymond De Pesci.
In an hada duk yan kwayar Najeriya gabakidaya ba su kai abinda mutum daya azzalumin gwamnati ya zai sata a gwamnati a cikin lokacin tenuwarsa na gwamnati ba. Shugaba Buhari dole ya dauki wannan matakai.
Za kuma ku ji karin bayanin harin yan Boko Haram da suka kai a yankin Difa, inda muka tattauna da mukaddashin gwamnan jihar Hassan Ardo, har ma da labarin wasanni a takaice daga Niger din. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumar tsaro ta NATO ta ce za ta bar sojojinta kusan 12,000 a Afghanistan su ƙara zaman shekara guda domin kare ƙasar daga sake zama mazaunar 'yan ta'adda. Kamar yadda babban sakataren hukumar NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Talata, ya ce hukumar za ta bar runduna kusan 12,000. Yawan sojojin yana daga cikin ƙa'idar da aka yi na sojojin da za a jibge don ƙarfafa Afghanistan. Stoltenberg ya sanar da alkawarin bayan da ministocin waje na haɗin gwiwa suka yarda da tsarin. Ƙasar Amurka da magoya bayanta ne suka mamaye Afghanistan a shekara ta 2001 don su yaƙi 'yan Taliban bayan harin ta'addanci na 11 ga watan Satumba. NATO ta karɓe jagorancin ayyukan yaƙin a shekara ta 2003, amma ƙawancen ya kawo ƙarshe a yaƙin shekara ta 2014 tare da barin tsarin a yadda yake. Har yanzu dai mayakan ƙungiyar Taliban na kai harhari, wanda hakan yake ba wa 'yan ISIS damar miƙe kafa a ƙasar.
Tsohon Firaministan ƙasar Burkina Faso Macrystian Kabore shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa, wanda hakan ya ba shi damar zama shugaban ƙasar da ke Afirka ta yamma a karon farko cikin shekaru masu yawan gaske. Jami'an hukumar zaɓe sun faɗa a daren jiya Litinin cewa Kabore, wanda yake a zamanin mulkin Blaise Compaore, shi ne na gaba-gaba kafin su raba gari, shi ne ya sami nasarar zaben shugaban ƙasar a karo na farko da kashi 53 daga cikin 100. A lokacin da yake magana bayan da aka fitar da sakamakon zaben, Kabore ya yi alkawarin fara aiki cikin gaggawa. Sakamakon zaben ya nuna abokin takararsa wanda yake biye da shi shi ne Zeprin Diabra da kashi 30 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya rawaito cewa ya yi wannan jawabi ne a Wagadugu. Ya ce Zeprin ya yi tattaki zuwa shalkwatar Kabore, inda ya yi masa murna. Mutane miliyan 5 ne suka yi rijista domin zaɓe gaba ɗaya daga cikin 'yan takara guda 14 da suke neman shugabancin ƙasar. Da farko an ayyana zaɓen a cikin watan Oktoba bana, amma aka jinkirta shi na ɗan wani lokaci saboda juyin mulkin da aka yi wanda bai yi nasara ba.
Ana shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House ta fitar da sanarwar cewa kan taron ƙolin da ake a birnin Paris, kamfanonin Amurka 73 sun sha alwashin nuna goyon baya ga matakan da aka ɗauka kan ɗumamar yanayi. Cikin manufofin taron akwai rage iska mai gurɓata muhalli da kashi 50 cikin 100 da rage amfani da ruwa da kashi 80 cikin 100 da sayan makamashin da ake sake sarrafa shi a yi amfani da shi. A yau Talata ne shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya sanar da cewa Faransa za ta baiwa ƙasashen Afirka dala biliyan 2 da miliyan 100 cikin shekaru 4 masu zuwa domin samar da hanyoyin makamashin da ake sake sarrafawa da sabunta waɗanda ake da su. A taron ƙoli ne a yau Talata, shugaban Amurka Barack Obama ya gana da ƙungiyar ƙasashen da suke da ƙananan tsibirai da dumamar yanayi ta yi wa illa. Yawancin shugabannin kasashen da suka halarci taron kolin jiya Litinin sun amince da daukar matakin kare gandun daji.
A yau Talata ne hukumar lafiya ta duniya wato WHO ke hidimar ranar tunawa da kulawa da masu fama da cutar kanjamau mai karya garkuwar jiki wato AIDS ta hanyar jaddada muhimmancin samar da magunguna ga mutanen da suke dauke da kwayar wannan cutar ta HIV. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniyar ta ce kusan mutane miliyan 16 daga jimillar mutane miliyan 37 masu kwayar wannan cuta ta HIV ne suke amfani da magungunan cutar. Ta kuma ce amfani da irin waɗannan magunguna ita ce hanyar da za a iya yi bi wajen yakar masifar wannan cuta. Hukumar ta ba da misalan rahotannin da ke nuna cewa mutanen da suka yi saurin soma shan magunguna jim kaɗan bayan da suka kamu da kwayar cutar ba lalle bane su shafa wa sauran jama'a cutar tasu ba. Kan haka ne ma Majalisar Dinkin Duniya din na hukumar lafiya ta ƙarfafa cewa ya kamata mutane su je su yi gwaji su san matsayin su ta yadda za su fara shan magunguna da wuri in har suna da cutar wanda kuma ba su da ita su san yadda za su kare kansu. Hukumar ta ce wannan kulawa kan iya kare mutuwar mutane kimanin miliyan 21 a dalilin cutar ta AIDS ko HIV ko kuma ta hana wasu miliyan 28 kamuwa da kwayar cutar a nan da zuwan shekarar 2030 idan Allah ya kai mu. Labaran duniya aka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An kai samame tare da tafke tsohon mashawartin tsaro na shugaban ƙasa Samba Dasuki da tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Dalhatu Bafarawa da kuma tsohon ministan tsaro Bello Haliru kai har ma da shugaban gidan talabijin din AIT Raymond Defesi. Nasiru Adamu Alhikaya gare ka.
Manyan jami'an tsaron farin kaya ne bisa binciken da ne suka kai samame ta kofar baya har suka kwance da marar jami'an da suke gadi a gidan Samba Dasuki da hakan ya kai ga kama tsohon mai bawa shugaban shawara kan harkokin tsaro. Makonni biyu jami'an suka yi wa gidan kofar rago bayan umarnin da shugaba Buhari bayar na kama masu hannu kan kwangilolin sayo makamai fiye da naira biliyan 600 da kuma fiye da dala biliyan 2. Sauran waɗanda kamun ya shafa sun haɗa da wasu hafsoshin soja na da na yanzu, tsohon ministan tsaro Bello Haliru, tsohon gwamna Attahiru Bafarawa, Bashir Yuguda har ma da shugaban gidan talabijin AIT wato Raymond Dokfesi. Bashir baba mai sharhi ne kan lamarin yau da kullum.
Dukiyar nan an wawure ta domin yawancin mutane abin da suke cewa to ga Buhari nan yau wata barkatai ba ga wani canji ba.
Su da dama ana ganin waɗanda ake kama wannan su ne manyan mutanen ƙasa. Kana ga gwamnati ma'ana za ta iya damƙe waɗannan mutanen ta iya hukunta su kuma sannan ta zauna lafiya.
Babba a ƙasa har ya wuce gwamnati? Ai babu wani babba da ya fi ƙarfin gwamnati.
Ai da ana gani akwai wasu mutane waɗanda kamar sun wuce doka a ƙasar nan.
Eh to shi yasa ya zama wajibi gwamnati a sawaye gari a samu gwamnatin da za ta nuna wa mutane cewa abin nan da suke tsammani ba haka yake ba. Babu wani mutum wanda ya fi ƙarfin hukuma. Kowaye shi saboda haka dan kaji an kama Bafarawa Bashir Yuguda dan kaji an kama wane ne duk wannan ba wani abu ne duk babu mahalukin da yafi karfin gwamnati in har dai gwamnatin ta kai a kira ta gwamnati.
Masana shari'a irin su barista Modibo Bakari na ganin ba wai kawai kamun ne zai gamsar ba tare da kafa kotuna na musamman na shari'un cin hanci da rashawa ba.
Ran da ma za a zauna din ana da case na muhimmancin da aka sashi kudade billions sai a zo a hada da waɗansu cases din a an kama wani da tabar wuyu a kaza an kama wani da kwaya hukumar NDLEA wanda ma daga shan kwayar su har rayuwar su ta kare in an hada duk yan kwayar Najeriya gabakida ba su kai abinda mutum daya azzalumin gwamnati ya zai sata a gwamnati a cikin lokacin tenuwansa na gwamnati ba. Shugaba Buhari dole ya dauki wannan matakai a cikin gaggawa in ba haka ba duk waɗanda ake kama sunna an kawo su an rataya su suna da kunjira sai suna ta hada baki da waɗansu alƙalai ba duka alƙalai bane da waɗansu loyoyi kuma ba dukan loyoyi bane ƙarshen ta har wa'adin Buhari Allah in ya kawo ya ba mu rai da lafiya har wa'adin sa na farko ya kare in ma har Allah ya bashi na biyu ma ba shekara 8 bane to amuna da kisa da suka fi shekara 8 ba ma akwai cases din da tun Ubasanjo yake mulki tun bai sauka ba mun san su an kawo su an rataya su a kotu ba a ji maganar su akwai cases na su Transcorp akwai waɗansu cases ma wanda ba na gwamnati ba ma amma dai ya shafi kudaden hukumomi jami'u daban-daban har ga sunan yanzu dukan su ga su ba za a iya komai ba in ba an gera ba.
Yanzu dai anan Abuja duk inda kaga mutum biyu maganar an kama wannan ko wancan suke yi da jiran gobe kuma wa zai fada hannu kan zargin cin hanci da rashawa ne. Nasiru Adamuli kamar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To in ka zama limami ina sakkwato, in ka zama malamai karatu tun da ba ka zama sarkin musulmi ba sake da raja za ka yi ba da zake barawo za a ce ma to mi a ranar barinka.
Na tattauna da muƙaddashin gwamnan jihar Difa Malam Hassan Ardo a game da harin da aka kai wani yanki na garin da aka hallaka mutane aka kuma kona wasu gidaje, inda na fara tambayar sa kamar haka.
Lallai jiya da dare akwai abin da faru shi ne ɗan ta'adda suka ƙetare daga iyakanmu na kudu. Suka zo akwai gari biyu da suka kawo mahari. Gari guda sun yi mutum biyar da suka mutu. Gari guda ko sun yi gawa tara. To akwai wanda suka ji mu su ma sun kai kamar mutum shidda haka. Bayan akwai wani ƙone-ƙone da suka yi kafin jami'an tsaro su zo sai suka gudu suka ƙetare.
To su ake tsammani suka yi wannan abu ƴan ta'adda?
Ba tsammani ba ne, ƴan Boko Haram ne, su ne.
To ita gwamnati yanzu me take yi a kai kuma wani mataki ta ɗauka daga wanda ya faru?
Mataki da gwamnati ta ɗauka ana nan ana neman su ruwa a jallo. Ka san mu a cikin ƙasarmu babu wani wuri da suka kama ya zan gungunsu nasu ne a hannunsu yake. Sai dai su je su naɗe. Suke tare iyaka su naɗe in dare ya yi sun ga ciliw to shi kenan sai su zo su yi sauri su bugi su koma. Kuma bugun nan da suke yi kun ga dai ba jami'an tsaro ba suke nema, talakawa suke nema, mutane kawai dai ƴan gari suke nema. Sai su zo su kashe mutane sai su yi gudu.
Akwai maganar haɗin gwiwa na yaƙar Boko Haram tsakanin sojojin Najeriya da na Nijar, ba wani abu da ake a kai ne a ɓangaren wurin?
Ka san akwai haɗin gwiwa da aka yi ba da Nijar da Nijeriya amma wajen ƙasa biyar ne. Da Nijar, Najeriya, Kamaru, Chad da Benin. To ana na ana kan ɗaukan matakai don a samu haɗin gwiwan nan ya kai ga ba da sakamako da ake so.
To daga ƙarshe wani kira za ka yi wa mutanen yankin da hankulansu ya tashi a kai?
To mutane dai za a ƙarace musu da wanda aka mari suna za a ƙarace musu Allah ba da haƙuri. Kuma jami'an tsaronmu suna nan suna tsaye ruwa a jindo suna neman inda 'yan ta'addan nan suke don su samo su su kare da su. Kenan duk inda mutane suke da labari kamar yanda sun kasaba da yi su ba da haɗin kai su ƙara ba da labari domin a samu a ciwo kan wannan matsala.
To muna godiya Malam Hassan Ardo, Allah ya kyauta na gaba ya kuma kiyaye.
Amin, na gode.
To wayarmu ta yau za ku faɗa mana ra'ayoyinku ne a kan kama-kaman da ake game da cin hanci da rashawa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun sami kiran farko daga Fatakwal a Najeriya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kana tare da Salisu Mai Dabino daga Fatakwal.
To Salisu, menene ra'ayinka game da kama-kama da ake da yake da alaka da cin hanci da rashawa a Najeriya?
To alhamdulillahi mu muna jin daɗin kama-kaman da ake wannan masu cin hanci da rashawa din nan. Dari bisa dari kuma muna ba da goyon baya kan Buhari duk wanda ya san yayi almundana da kudin jama'a. To a kamo shi kuma a hukunta shi ba wai a kama mu ji shiru kamar wancan gwamnatin da ta yi haka sai a kama ya mu ji shiru mu ji ana hukunta su, mu mai so mu ji ana hukuntawa duk wanda aka kama a hukunta shi.
Eh, to mun gode sosai Malam Salisu. Yawa.
Insha Allah. Insha Allah, na gode.
To madallah. To yanzu bari mu tafi jihar Filato. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wane ne a jihar Filato? Nan din ne ko baka katse ba?
Ban katse ba, daga jihar Filato ne. Bala komanda ne daga jihar Filato, Bukur, Najeriya.
To Bala komanda, muna sauraron ra'ayinka game da kama-kama da ake na maganar cin hanci da rashawa a Najeriya.
Eh to alhamdulillah, biyoye gaskiya muna godiya ma Allah, muna godiya gare shi kuma mun ji dadin hakan, saboda daman mun rasa yanda za a yi, to gashi Allah ya kawo mana yanda za a yi. Dan an cuce mu, an cutar da mu a kasan nan, ƙwarayi sun kwace kuɗin da ya kamata talaka su yi amfani da shi, to sun sai mamin sun rike a hannu. To yanzu Allah ya kawo mana wanda zai share mana hawayen mu, kuma a ci gaba, Allah ya taimake shi, Allah ya ba da nasara. Biyoye Hausa, muna muku godiya. Bala komanda ne daga jihar Filato, Bukur.
To mun gode Bala komanda. Bari mu tafi jihar Oyo. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To wane ne a Oyo?
Bala Ciyama ne daga jihar Oyo.
To Bala, to Bala, muna jin kamar ra'ayinka game da kama-kaman da ake mai alaka da cin hanci da rashawa.
Wato ma ra'ayina, wannan abin da Buhari ya yi, Ubangiji Allah shi kara masa nasara, kuma Ubangiji Allah, muna mishi addu'a, mu Allah ya kara kiyaye daga wannan mutane. Wato kuma muna jin daɗin da irin wannan abubuwan da ake yin, saboda yanzu dai Najeriya kowa san cewa da gaske ake yi ana yaƙar hanci da rashin dinga. Kuma ba da hakan ga, wallahi waɗannan mutane su san da cewa babu wanda ya ƙaryan doka, Allah kuma na bayan Buhari, ba wani azzalumin da kuma zai zalunci Najeriya kuma ya ce ya ƙere ne.
To mun gode, bari mu tafi Kaduna daga wurin Bala. Malam wane ne a Kaduna?
Kuna magana da Shagori Sabo daga Kaduna.
Shago? Ko Shaibu?
Shagori, Shagori.
Shagori. To barka dai Shagori, muna jin kamar ra'ayinka game da kaman da ake a Najeriya mai alaka da cin hanci da rashawa.
A gaskiya kamin nan yana da kyau, saboda dai abin da ya sa mu a rika kamawa ana hukuntawa, domin wani lokaci sai a kama mu zo mu ji shiru. To dalla in an kama a rika yin hukunci, domin na baya su ma su je a su gani kuma su abin nan. Amma idan an kama an bari, da wani lokaci gaskiya na baya ba za su samu ainihin faraka mai kyau ba. Amma ya kamata in an kama mutum, wa yi hukunci yanda ya kamata, domin mu gani sun kuma ake yi.
To mun gode. Bari kafin mu je ga na gaba, kar a manta muna magana ne akan ya kamata a gaya mana ra'ayi, a kira a faɗi ra'ayi cewa ga ra'ayi akan kama-kaman da ake yi masu alaka da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum. Na Nasarawa.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka Nasarawa. Wani ne ke magana?
Yarwo na ƙungiyar muryar Nasara ne na Awai Local Government, Ibrahim Ramadaki.
To Ibrahim, muna jin ka, me ra'ayinka game da kaman da ake a Najeriya na maganar cin hanci da rashawa?
Wani dai ra'ayi na gaskiya, duk wanda ya yi ka yi mai wannan kamin ya yi daidai, ana yi muna.
To mun gode, bari mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Kana tare da Sahabi, gwamnan Talakawa Dodo.
To gwamnan Talakawa Dodo, muna jin ka Malam Sahabi. Menene ra'ayinka akan kamun da ake
nufi? Nikan ra'ayina, duk wanda an hakama, to ba tausayi ba ja da baya, a hukunta shi don son suke su kashe kasanmu gaba daya, kuma Allah ya kawo mana wanda zai ceto mu cikin wannan kanji.
To mun gode sosai. Bari mu je jihar Taraba. Hello.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ake magana a Taraba?
Kana magana da Mustapha Miroz ne, mai kankanci a unguwar Waterboard Jalingo.
To Mustapha Miroz, muna jin ka, me ra'ayinka game da kamun da ake na maganar almundana?
Ya ra'ayina na yau, duk wanda aka kama a matsin shi fitar da kuɗin talakawa da ya ci saboda ama mutane aiki, kuma duk wanda yake da irin wannan halin a yi ƙoƙari a kama shi, a hukunta shi.
To mun gode. Yawwa, mun gode sosai Mustapha. Bari mu tafi Maiduguri, jihar Borno. Assalamu alaikum, na Maiduguri, Najeriya.
Aminu alaikum salam.
To muna jin ka, wani ne ke magana?
Otu ne daga Maiduguri, Malam Otu.
To Malam Otu, menene ra'ayinka game da kame akan magana?
Ra'ayina shi ne duk wanda suka samu da laifi su kama ya shi man ɗaurike, su gora ɗauruwa.
Eh, me yasa ka ce haka?
Saboda kawai zalintar talakawa suke yi.
To mun gode sosai. To Otu kenan daga Maiduguri. Bari mu je Taraba. Hello.
Hello.
Yawwa, wane ne a Taraba? Kuma mun dawo Taraba.
Ina magana da Rabi'u Muhammad ne daga Jalingo.
To, Malam Rabi'u daga Jalingo, menene
Rabi'u? Muhammad daga Jalingo.
To, Rabi'u Muhammad.
Bakin kasuwa.
To, muna jin ka, me ra'ayinka?
Ra'ayina nan shine duk wanda aka gama a hukunta shi a kai shi kotu a yanke masa hukunci daidai da abin da doka ta tanada.
To,
wata ga Buhari Allah ƙara masa kwazon hakan da basira da gudanar da mulkin sa lafiya.
To, mun gode Malam Rabi Muhammad. Bari mu je Niger. Wane ne a jamhuriyar Niger?
Ahmadu Bello.
To, menene ra'ayinka game da kamen da ake a Najeriya na
cin hanci da rashawa? Ra'ayina game da kamen da aka yi, kamen da aka yi, akwai ma siyasa cikin harkokin
ga. Akwai?
Siyasa.
Siyasa. To, misa ka ce haka?
Tunda misali yanzu ka ga irin gwamnan, tsohon gwamnan Kano.
Wanne a cikin tsohon gwamnan Kano? Wanne?
Tsohon gwamnan Sokoto. Duk ana zargin su da ɓata dukiya.
Wanne ne tsohon, wane tsohon gwamnan Kano?
Amma yanzu APC ba su taɓa. Sokoto.
Oh, to. Ina jin ka.
Ana ya kamata su ma gwamnati ta bincike su.
To, mun gode sosai. To, bari mu tafi jihar Katsina. Wane ne a Katsina? Amma ya kashe rediyon shi sai mu ji shi. Hello? To, na Katsina ba ma jinka sai murya ta nike jiwa tana amsa ku a rediyonka. To, kar a manta muna magana akan kamen da ake dake da alaka da almundahana a tarayyar Najeriya, wanda kuma muke son ku faɗa mana ra'ayinku akan kamen da ake yi din. Sannan kuma a ci gaba da kiran sashen Hausa na murya Amurka kamar yadda aka saba. Hello, Abuja, wane ne Abuja? Mun samu Abuja.
Muhammad Sani daga Abuja.
To, Muhammad Sani daga Abuja, muna sauraron ka.
Ok, to ni magana ta a game da wannan kamo da ake yi. Wannan kamo da ake yi ya yi daidai.
Me yasa ka ce?
Saboda abin da ya sa nake haka, manyan ƙasar namu wa'anda gwamnatin baya ta gabata su ne suka bawuraye dukiyar ƙasar nan. Halin da muke ciki a yanzu su ne suka jefa mu a ciki. To, saboda haka wannan kamo da Allah ya kawo mana wannan canji da mai gida shugaba Janar Muhammad Buhari ya zo yake ya kafa wannan kwamiti na bincike akan almundahana da cin hanci da rashawa da ake yi a ƙasar nan. To, ya yi daidai. Saboda haka, Ubangiji Allah, muna fata Ubangiji Allah ya dafa masa, Allah kuma ya taimaka masa. Sannan su kuma duk wanda aka samu da hannu a cikin wannan al'amari, muna kira da shugaba Buhari da ya gurfana da idan an gama bincike a gurfanar da su a kotu.
To, mun gode, nan za mu dakatar da kai. To, da fatan za a ci gaba da kiran sashen Hausa na muryar Amurka, nan za mu tsaya sai kuma mu je ga labarin wasanni a takaice daga Nijar.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da taron majalisi na hukumar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar cewa da FENIFOOT, wanda ya wakana a shekaran jiya a babban birnin Yamai. Wannan taron ya wakana ne domin tattaunawa wa junan wakilan hukumar da kuma shakashakanta na dukkan faɗin jamhuriyar Nijar. Kuma an tattauna ne akan tafiyar sha'anin wasan ƙwallon ƙafa a jamhuriyar Nijar. Colonel Pele, shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar ta Nijar FENIFOOT, a lokacin da yake wa mahalarta jawabi, ya taɓo musu dalla-dalla duka inda aka kwana dangance da irin faɗika tashin da suke yi domin ganin cewa sun bunƙasa sha'anin wasan ƙwallon ƙafa a cikin ƙasar, da kuma ganin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa waɗanda ke wakiltar ƙasar a gwagwarmaya ta club waɗanda suka kasance zakaru a cikin ƙasashensu a nahiyar Afirka, wato tauraruwarsu ta ƙyalla a wannan nahiyar. Haka zalika, ya taɓo irin sakamako daban-daban wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar MENA National aji zuwa aji ta yi samu a baya-bayan nan. Kuma duk da yake ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar MENA National ɗin ba ta kai labari ba a neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na duniya, ya ce irin sakamako wanda ta samu ya zamanto kamar wani darasi wanda a nan gaba za a dora karatu a kansa domin ganin cewa an taɓuka abin kirki. Ita ko hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA yanzu haka ta hiddo jadawalin sunayen 'yan wasa guda uku waɗanda za su neman cancantar zama tauraruwa wannan shekara a wasan Tamola. Kuma 'yan wasan su ne Neymar ɗan ƙasar Brazil, sai kuma Cristiano Ronaldo ɗan Portugal da ke buga ma Real de Madrid da Spain, sai Lionel Messi dan kasar Argentina da ke buga ma FC Barcelona a ranar 11 ga watan Janairun shekara 2016 ne hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA zata bakin sanar da kowanne ne daga cikin su zai zama tauraron shekara ta 2015 na kwallon kafa ta duniya shi ko Prime Minister kasar Faransa Manuel Valls cewa yi da wuya dan wasar kasar cewa da Karim Benzema da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta kasar Spain na kwallo wanda yanzu haka tauraruwar sa ke haskawa a wannan kungiyar ito Prime Minister ya bayanin cewa da wuya ya ci gaba da buga ma kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta mola ganin cewa kotu na zargin sa da hannu a cikin harakokin nan na barazanar da aka yi wa Mace Valvena abinda ma ya kai Karim Benzema din a tsare a ƴan kwanakin da suka gabata a lokacin da ƴan sanda suka shiga bincike akan wannan lamarin Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin na Amurka an yanke wa wani dan kasar Canada hukuncin daurin shekaru 2 a gidan yari a ranar 12 ga watan Nuwamba a bisa samun sa da hannu a fataucin kahon karkandan wanda kudin sa ya haura dalar Amurka miliyan 1 lauyan gwamnati John Cruden na bangaren mahalli da albarkatun kasa na ma'aikatar shari'a da lauyan gwamnati Preet Bharara na wata kotu a New York da kuma director kifaye da namun daji Dan Ashi ne suka gabatar da karar. Li Shin Liang da aka gurfana ya amsa laifin sa na yin smuggle din kahon karkandan daga Amurka a ranar 30 ga watan Yuni na wannan shekarar. Wannan hukuncin zai zama darasi ga sauran masu wannan muguwar sana'a da suke neman hana ƴaƴanmu da jikokinmu damar gadon namdaji inji Dan Ashi. A watan Fabrairu na wannan shekarar ne aka cafke Li Shin Liang wanda yake cikin wata kungiyar masu harkar kayan tarihi na yankin Asia da suke kasar China tun shekarar 1976 ne aka shimfida wasu sharuɗan cinikayya akan kahon karkandan wanda kasashe fiye da 180 na duniya suka sawa hannu da kuma kare kifaye da namun daji da tsirrai wannan hukuncin sakamako ne na ci gaba da binciken masu fataucin namun daji inji mataimakin lauyan gwamnati mai gabatar da kara John Cruden yace tilas ne mu tabbatar cewa kasuwan sayar da kayan tarihi bai taimaka wajen kawar da waɗannan namun daji daga doren ƙasa ba a tsawon rayuwarmu sharhin muryan Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka
To kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma wannan karin a takaice Sarfilu
Malam Usman hukumar tsaro ta NATO ta ce za ta bar sojojin ta kusan 12,000 a Afghanistan su kara zama shekara guda domin kare kasar daga sake zama mazaunin ƴan ta'adda Tsohon Prime Minister kasar Burkina Faso Marc Christian Kobori shine lashe zaben shugaban kasa wanda hakan ya bashi damar zama shugaban kasar da take Afirka ta yamma a karo na farko cikin shekaru masu yawan gaske Jami'an hukumar zabe sun fada a daren jiya Litinin cewa Kobore wanda yake a zamanin mulkin Blaise Compaoré kafin su raba gari shine ya samu nasarar zaben shugaban kasar na karo na farko da kashi 53 cikin 100 a yau talata ne fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta fitar da sanarwar cewa kan taron kolin da ake a birnin Paris
To da takaitattun labaran shirin dare ya kammala sai kuma da duku-dukuyin Allah ya kai mu gobe za ku ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Sarfilu Hashim dan mutanen Gumal da ya taya ni gabatarwa da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni sai Jogil injiniyan mu na yau. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.